Daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama a gare ku da fatan kunanan lahiya da wannan maraicen Juma'a 25 ga watan Maris. Yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da 16. Da kuma ta internet a voahausa.com ko ta Facebook a shahin VOA Hausa. A Niamey babban birnin kasar Jamhuriyar Niger kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niya a birnin Kwanni a hadin kasar ta Jamhuriyar Niger masu gabatar da shirin
Jamila Kabiru Fage
tare da Halima Jumrau.
Yau shirin yau da gobe shirin matasa muna tare da kungiyar matasa masu noma a arewacin Najeriya. Kuma yanzu haka wannan kungiya tana cikin shirye-shiryen babban taron gangamin jan hankulan matasa kan sana'ar noma. A taron da irin shi ne na farko da kungiyar ta shirya a Najeriya wanda za a yi a ƙarshen watan nan a Kaduna.
Makasudin shirya wannan taron gangami shine tattauna yadda za a bunƙasa sana'ar noma tsakanin matasan Najeriya domin samar da tattalin arziki mai inganci. Domin mu samu ƙarin haske da cikakken bayani akan babban taron, mun gayyato jagoran kungiyar ta matasa masu noma a arewacin Najeriya, Comrade Suleiman Salisu, wanda za mu tattauna da shi kai tsaye ta waya a wannan zauri. Ku kasance tare da mu ku ji wannan tattaunawa a cikin shirin yau da gobe shirin matasa.
A Facebook mun yi muku tambaya cewa a ganin ku matasan yanzu za su iya jurewa wahalar noma har ya zame musu sana'a ta dogaro da kai? Ga amsoshin ku.
Idan dai suka sa san ci gaban ƙasa a ransu za su iya, amma in za su yi ne saboda neman suna to sam ko kusa. Sako daga Muhammad Sahi Suleiman.
Yau da gobe a gaskiya za a yi amfani da sunan matasa ne kawai a wannan taron na manoma. Mafita a bude wajen noma, wato gonaki, sai a zuba matasa domin su yi aiki, ba rubuce-rubuce a kan takarda ba. Sako daga Bashir Kabir ɗan Taba.
Yau da gobe ikon Allah, babu wannan tsarin ga matasan arewacin Najeriya, kuma wannan tsarin na ƙarya ne ko kuma na ce shirin 419 ne. Saboda su je wajen gwamnati su karɓo taimakon kuɗi su je su sai motoci da sheƙi aya kawai. Shi burin matasan arewa, duk wanda ya saurari wannan maganar to ba shi da aikin yi. Matasan arewa waɗanda za su yi noma su ne matasan cikin ƙauyuka, waɗanda ko birni ba sa shigowa. Daga damuna ta zo sai su tafi gona, idan damuna ta ɗauke su koma gindin bishiya. To waɗannan matasan ƙauye su ne za su yi noma, amma matasan birni a arewacin Najeriya wallahi tallahi babu wanda ya isa ya sa su noma. Kiri-kiri ga aikin da ya yi noma sauƙi a cikin birni ba sa yi ballantana noma a cikin rana. Idan kallon ƙwallon ƙafar Turawa ne to ko a cikin wuta sai sun kalla. Kuma noma ga matasan arewacin Najeriya a ɗauri kashi ne ko a ɓata igiya. Matasan da ba sa ma san a ce sun san wani ƙauye. Kuma indai aka ce wai matasan arewacin Najeriya za su yi noma, to yaro ɗan wata ɗaya shi ma zai yi noma. Sako daga Adam Salisu.
Yau da gobe, waɗannan ƙungiyoyin 419 ne, ya kamata gwamnati ta farka daga bacci a nemi manoma na asali waɗanda suka san menene noma. Sako daga Umar T. Hassan.
Tabbas da ni za a busa ƙahon, domin yanzu haka ina a cikin Ahmadu Bello Stadium. Sako daga Amos David.
Da kamar wuya a dafa kaza a yar. Da yawa daga cikin su kam na sani za su yi watsi da sha'anin noma nan gaba, ganin cewa matasan wannan zamani mafi yawansu sun fi son sana'ar da za su yi wadda za ta kawo kuɗi kai tsaye. Sana'ar noma kuwa ba haka take ba, domin sana'a ce da wahalar ta tafi daɗin ta yawa. Saboda haka da yawa kam za su ba ta baya. Kira na ga gwamnati a sake nemo wata hanya ga matasa don dogaro da kawunan su. Sako daga Alhaji Hassan mai waya kan giwa.
Kasashen da suka ci gaba suna noman su ne ba tare da wata wahala ba, ta hanyar inganta noman da kayan aikin zamani. Idan har gwamnati za ta tallafa da kayan aikin gona a farashi mai sauki, babu abin da zai hana matasanmu na yanzu kama noma gadan-gadan. Sako daga Abubakar Ahmad Roni.
Idan ana so a ci nasarar haka, sai a nemi matasa da suke da alaka da noma, wayanda yanzu haka suna cikin harkar noman, ba masu babaki ba lokacin da gwamnati ta yunkura domin kawo wa wannan fanni na noma dauki. Matukar gwamnati za ta zakulo masu sha'awan noman ba masu bukatar kudin noman ba, to lallai za a yi nasarar wannan abu har ya zame musu sana'a. Sako daga ƴan dakan Das.
Yau da gobe in tambaye ku, wai shin mecece wahalar noma? Ai muddin gwamnati za ta shiga ciki da gaske, babu abin da zai zama da wuya a gani na. Sako daga Ayuba Ishaku dan yaro.
Yau da gobe da kamar wuya. Abin da yasa na faɗa haka kuwa shine Allah ya kawo mu wani zamani wanda yanzu saurayi ya kyamaci noma. Shi wai kunya yake ji a ganshi zai tafi gona. Alhali noman nan shi ka tashi kaga ana yi. Amma matasanmu na yanzu sun ki jinin noma. Ko me yasa? Daga ƙarshe ina kira ga matasa da su ɗauki noma da muhimmanci. Zai taimaka. Ba wai ka ce kawai kai karatu zaka yi ba. Sako daga Muhammad Musa Yanga Dambam.
In aka ba da ƙwarin gwiwa da horarwa da ƙwararrun ma'aikata musamman malaman gona da kayan aiki na zamani, lalle matasa da yawa za su je gona. Sako daga Usman Ofena Fage.
Ai wannan yanayin da Najeriya ke ciki ya nuna cewa dole ne sai matasa sun haƙura da wahalar da za su sha ta gona, sun kama aikin noma gadan-gadan don dogaro da kai da taimakawa al'umma ƴan uwa waɗanda ba za su iya ba. Sako daga Abba A Abubakar Haiwa.
Kwarai ko yau da gobe, ai matasan Najeriya akasarin su kansu ya gori da bango. Fatan mu dai a ce gwamnati ta tallafa musu wajen ba da taki mai rahusa da iri na zamani. Haka zalika ta ba su kuɗi na tallafi wanda ba za su tsaya a noman damuna ba, har na noman rani za su haɗaɗa. Sako daga Buba Mai Gora Gashuwa.
Kwarai kuwa, don wahalar da nake ciki a halin yanzu ta fita noma. Shin to menene wahalar noma idan na tabbatar da cewa in amfanin noma yayi kyau zan saida da daraja? Sako daga Kasimu Ladan.
Yau da gobe ni manomi ne kuma zan iya jure sana'ar noma. Babbar matsalar da nake huskanta ita ce rashin tallahin taki daga gwamnati. Ko da an kawo taki a raba ma manoma, to wasu shahuhu da mai ne yake handa mai takin. Sako daga Sadi Energy Tandari Potesco. To ma saurare, kamar da muka gaya muku yanzu haka muna tare da shugaba ko in ce jagoran kungiyar matasa masu noma a arewacin Najeriya, Comrade Suleiman Salisu. Za mu tattauna da shi kai tsaye akan wani babban taron gangamin da suke shirya gudanarwa a Kaduna. Salamu alaikum Malam Suleiman.
Wa alaikum salam Hajiya Jamila da Hajiya Halima, barka da yamma.
Barka dai kai ma Alhaji.
Ko mu ce comrade.
Yau muna godiya da ka amsa wannan gayyata domin mu tattauna da kai kai tsaye akan batun noma da kuma wannan babban taron gangami da kuke shirin gudanarwa.
Alhamdulillah, mun gode kwarai.
To da farko dai na tabbata ma saurare suna so su ji ƙarin bayani da dalilin, duk daga ɗan dalilin mun haɗa, amma ku me ya zaburar da ku, me ya muku ƙaimin neman shirya irin wannan taro?
A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Jama'a masu sauraron mu, ina muku barka da warhaka, barka da wannan lokaci. Shi wannan babban taro ko kuma dangane da muke shiryawa don a tattauna yadda za a samar da mafita a harkar aikin gona, musamman idan ana son matasa su karba, shi ne dalili. Makasudin shi shi ne mu zo mu matasa da mu muke cikin harkar ita aikin gona, because ni manomi ne wanda na daɗe cikin wannan harkar kusan yau wajen shekara 20. Tun bani da kusan bani da wayau, mahaifina yake zuwa da ni gona, yake koya mani, ake gwada mani ga yanda ake yin abubuwan da suka shafi aikin gona. So kuma da ni ma har lokacin da na taso sai na zama ina da sha'awar aikin. har na zo na mallaki wasu yan gonaki, haka har na zo abin ya zama mani sana'a. So abin da yake faruwa matasa a yau, musamman mu a Arewa, wani idan kika alakanta shi da gona ko kuma manomi, ko kuma ka ce mahaifin shi manomi ne, ko kuma shi manomi ne shi kanshi, wani kuna iya rigima da shi, saboda abin da suka dauki manomi yau shine kaman mutum ne ya kwalliya. Misali, matashi ya kwalliya ya fito titi haka ya tsaya cikin mutane a ce wane, kai kun ganshi almajiri ne, irin almajiri cikin kazanta. So haka yake tunani. So yana tunanin ana danganta shi da noma, suna ganin noma kamar wani aiki ne na talauci ko kuma wani sana'a ce wadda ba ta da riba. Alhamdulillahi, sai Allah ya kawo ita wannan gwamnati da ta shigo, musamman gwamnatin mai girma Muhammadu Buhari. Tun lokacin da ake ta campaign gangamin lokacin a yi zaɓe, yana cewa shi noma da kiwo da kuma tono ma'adanai shi zai ba muhimmanci. Kuma idan muka yi la'akari da yanda ake ƙara yawa, musamman mu a Afirka, don akwai bincike da hukumar ba da tallafi ta Majalisar Ɗinkin Duniya ko kuma masu ba da tallafi a kan yadda za a bunƙasa aikin noma na duniya, ma'ana IFAD, sun nuna daga nan zuwa shekara 10 matasa za su zama su ne wajen population, ko kuma yawan adadin zai zama wajen miliyan 224, musamman waɗanda ba su da ayyukan yi. To sai muka duba haka, kin ga wannan wani kalubale ne a gare mu. Idan muka dawo Najeriya ko kuma muka dawo Arewa, musamman saboda mu 'yan Arewan ne, noma shi aka ba muhimmanci tun fil azar, tun daga zamanin sandauna. A da idan kika duba manyanmu daga aikin gona sai kuma maganan koyarwa, lokacin da boko ya zo Arewa.
Yawa, kan mai tuya mu manta da albasa, yaushe za a gudanar da wannan babban taro na gangami?
Wannan taro, in Allah yadda, za a gabatar da shi ko kuma za a kaddamar da shi ranar 29 ga wannan watan. Gidan Sardauna shi ne Arewa House a nan Kaduna, insha Allah.
Yawa, to ko kun samu manya-manyan kamar manyan jami'an gwamnati da za su halarta, ko dai ku ya ku za ku yi abinku?
Shi wannan taro, babban bako na wannan taro shi ne mai girma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, da kuma shi ministan aikin gona da raya karkara, shi Chief Audu Innocent Ogbe, da kuma shugaban kwamitin aikin gona a majalisar dattawa, tsohon gwamnan jihar Nasarawa Sanata Abdullahi Adamu, da kuma sarkin Bidda, wanda shine kusan uba na ita wannan kungiya ta matasan Arewa manoma. Sannan kuma da mai masaukin baki shi ne gwamnan jihar Kaduna.
Yawa, Comrade Suleiman, ƙarasa bayanin.
Yawa, mun gayyaci duka gwamnatocin Arewa, don abin da ya sanya shi ne muna son kowa ya zama yana cikin wannan taro, saboda kokari ake a zo a zauna a samar da mafita mai matasa suke bukata. Idan ana so su koma gona, na duki tsohon ciniki ake so matasa su koma su yi, ko ku akwai wani tsari na musamman wanda gwamnati za ta kawo yanda zai tallafa ma matasa? To a kwanaki mai girma minista ya gabatar da cewa akwai tsare-tsare da yawa da ake yi.
Wani minista, wani kasa? Malam Suleiman, minti ɗaya. Ministocin suna da yawa, wani minista kake magana?
Ministan aikin gona Chipaudu Ogbe. Yawa, akwai tsarin da za a kawo, wanda na ɗaya akwai wani shiri na wanda tsohon gwamnati ta bari na Youth Empowerment in Agriculture, YEAP din nan. So shi wannan shiri zai tallafa ma matasa, musamman na kananan na ƙauyuka da kuma na birane, wanda ake tunanin dubban matasa da su amfana. Dama gwamnatin ta taho da wannan shiri, sai kuma Allah ya sa gwamnatin ba ta kai gaci ba. To shi kuma minista da ya zo ya ga wannan tsari yana da kyau, sai ya diba, sai suka yi ma wannan tsari gyara, yadda duk wanda ya nema, in Allah da zai amfana. Sannan kuma akwai tsari da aka yi musamman yanda wasu tsari da aka yi wanda a kowace jiha gwamnati ƙarƙashin shi wannan minista na aikin gona wanda za a ware gandun daji a buɗa shi a yi kamfani wanda ake kira industrial layout a yi kamfanoni na sarrafa kayan amfanin gona wanda za a ba matasa a matsayin bashi an samar da duk abubuwan da suka kamata yanda matasa su kasance masu dogaro da kansu domin ya rage radadin talauci ko kuma zaman banza.
Yawa to wannan magana na dogaro da kai game da matasa ban san in ka ji amsoshin tambayar da muka yi wa matasa a Facebook suka amsa da yawa sun nuna cewa wannan kungiya ta matasa masu noma a arewacin Najeriya kungiya ce ta 419 kungiya ce ta zabba cikin aminci wato kungiya ce ta neman kudin sayan motoci da kuma sheke aya yanzu haka ma akwai su matasa da ke biye da mu a nan a Facebook Muhammad Awal Abba yace kungiyar 419 dai me zaka cewa matasa ga saboda masu irin wannan ra'ayi na cewa wannan kungiya ba wani abin da za ta yi kawai 419 zamba ne cikin aminci
yawa kamar shi Muhammad Awal da yayi magana yanzu ko da kuke karanta ansoshin da matasa suka rubuta ni dariya ne ta yi saboda a kullun idan zaki diba mu arewacin Najeriya mu ake bari a baya saboda yau idan dan arewa ya kawo wani abu wani mai kyau wanda zai taimaka ma mutanen arewa sai kiga yan arewan za su dinga mashi ma'ana bita da kulli shi wannan shiri na arewa young farmers ko kuma wannan taro da ake kokari a shirya ina tabbatar miki Hajiya Jamila kashi 70 daga cikin 100 na kudaden da za a kashe domin shirya wannan ko kuma aka kashe domin shirya wannan taro mu muka yi amfani da kudaden mu ba kudaden gwamnati ba kije shi musamman waɗanda suke da alamar tambaya akan wanda suke cewa ko ana yi ne dan a sai motoci ko dan a yi wasu abubuwa na wanda irin tunanin su yake nuna musu mambobin wannan kungiya galibin mu masu muna da sana'o'in mu ba wai zauna gari banza bane ba kuma manoma ne na zahiri ba wai kamar yanda yake tunani ko kuma irin ɗan 419 kamar irin yanda yake tunani ba so kokarin mu da muke yi wannan ya ɗaya daga cikin abin da ya sama muka fito kafafen watsa labarai saboda kila shi ko kuma su waɗanda suke da wannan tunani ba ma su san ta inda aka fara ba don yanzu muke misali daga jihar bangaren yankin kudancin ƙasar nan mutane ko kuma matasa da yawa za su yi sponsoring ko kuma za su ɗauki nauyin kansu da kansu waɗanda suke sana'ar aikin gona wasu ina tabbatar miki su zuwa suke arewa su siya abin da aka noma a arewa su yi packaging din shi su sa shi a cikin kwali su rubuta sunayen kamfaninsu su ɗauki wa'annan kayan amfanin gona su fitar da shi a ƙasashen waje wasu daga Kano nan ake ɗiba imagine ɗan arewa matasanmu suna nan kullum zuciyarsu a mace take sai dai suna nan wannan kan Facebook ɗin ko kuma abin dangogin haka abin da ya shafi social media amma idan kika kashi 80 ko kuma kashi 70 daga cikin matasanmu na arewa they are not productive ma'ana shine ba za su iya kawo wani abin da za su iya jure mashi har wannan abin ya tabbata domin ya zame ma ƴan uwansu alheri ba idan wannan abu suka ga ya taso to taya za su mashi bita da kulli taya za su shafa mashi bakin fenti taya za su ga wannan abin ya lalace domin arewa ta ci gaba da zama a inda take to mu irin wannan shine dalilin da ya sanya muka ce mu wannan taron bari ma mu da kanmu sai da muka yi nisa akan wannan shirin sannan ma wasu daga cikin bangaren gwamnati suka waiwaye mu mai ina tabbatar miki Hajiya Jamila da Hajiya Halima wannan shiri da muke shiryawa ina tabbatar miki ba lallai ne wai sai wasu abun nan sun ba mu wani kuɗi ba a'a ya za a yi mu zo mu samar da mafita mu tattauna daga ƙarshe mu fito wato kuma da blueprint ma'ana mu fito da wani matsayi da za mu fito da ita shine mu tura ta wajen gwamnati shi ya sanya muka sa iyayen ƙasa a gaba waɗanda suke da kishin matasa suke da kishin aikin noma suke da kishin arewa kuma suke son su ga arewa ta maido mata da glorinta ma'ana shine arewa ta dinga samar da ayyukan yi yanda tattalin arzikin kasar mai kwanye a dinga dogaro da mai tattalin arzikin ne zai dawo a dinga dogaro da bangaren aikin noma.
Yawa yawa kamar da Muhammad Awal Abba ya amsa maka yace wato Halima ni manomin kaji ne kuma na san yadda exco na kungiyoyi suke ti da sunan ƴaƴan kungiya idan har da gaske ba haka bane su yi mu gani a ƙasa inji Muhammad Awal Abba me zaka ce?
Well ni ina gayyatan shi Malam Muhammad Abba ranan wannan taro da za a yi ya zo ya gani da idan shi an yi gwada an yi irin wannan shirye-shiryen wannan shiri da muke so mu yi kusan shi ne na farko Hajji Halima ki don't get me wrong wannan shi ne karo na farko da za a taba yi a arewa taro don a tattauna yadda za a bunkasa aikin noma tsakanin matasan Najeriya gaba daya. A kudancin kasar nan ina tabbatar miki sun sha su yi irin makamantan haka kuma gwamnatocinsu da 'yan kasuwa da masu hannun shuni wanda suka tallafa ma shirin yana nan yana ci gaba wasu da yawa an ɗauke su an fitar da su kasashen waje domin su amfana hukumomi ko kuma kungiyoyi na kasashen waje a kullum lokutan gwamnatocin da suka gabata duk wani tallafi idan ya zo baya zuwa arewa dan arewa bai san yadda zai yi nema ba. Yau idan kika je majalisar dattawa ko majalisar wakilai idan kika je 90% of mutanen za ki gani matasanmu ne 'yan arewa sun je maula. For God's sake, idan yau kika je taro da ake yi na bunkasa aiki yadda za a samar da mafita ko za a samar da wani abu na ci gaba a ƙasar nan, wallahi ba za ki ga 'yan arewa ba. Ba matasanmu a wurin. Amma duk gidajen 'yan siyasa shi ne, to mu da wannan perception ko kuma wannan negative thoughts ɗin shi ne muke ƙoƙari. Ɗan arewa ya san 'yancin shi, ga dukiya a gonarku, ga dukiya a ƙauyenku, ga dukiya a gidanku. Me zai sa ka je kana kaskantar da kanka? Matasanmu da ake ɗiba a trailer bayan noman damina ana kai su kudancin kasar nan suna wanke ma 'yan boko takalmi ko suna acaɓa ko suna gadi daga kayan laifi aka ce ballo shi buruku kashe ta zaya nan muna ƙona ka. Abin yana ƙona mana rai. Abinda muke ƙoƙarin yi shi ne ya za a yi matasanmu su kasance musamman na karkara su kasance a wannan shekarar gabaɗaya suna gida. Ya za a samar da hanyar da za ta kai mota ta je har ƙauyensu da ta ɗebo masu kayan amfanin gona. Ya za a yi a buɗe dam-dam waɗanda ake da su suka lalace ko kuma waɗanda ba su da su ya za a yi a buɗe domin a yi noman rani? Ya za a yi a samar da iri mai kyau na zamani?
To amma
a samar da taki musamman irin wannan taki da ake da yake ba manoma wahala. Shi yasa muka kira manoman ƙauye na karkara da na matasa yanzu saboda kyau kula waɗanda ma suke da alamar tambaya akan shi musamman wannan taro musamman su matasan mu zaki ga ba ma su san hanyar gona ba kila shi saboda shi wanda mai magana ko kuma wanda kike magana akan shi misali kila yana da experience ko akwai wani abu da ya taɓa faruwa da shi makamancin haka ya zama prostrated to kinga kila yana iya yin wannan magana saboda kila an shashi irin wannan abun ya taɓa faruwa da shi to amma abin da muke kokari mu gwada mai shi ne ya kwantar da hankalin shi kuma ya kalli arewa kai ya kalli a'a matasan arewa because idan mu yau matasan arewa ne zuwa gobe za mu tsufa. Tattalin arzikin mu idan ba mu maido da daraja arewa ba mu din da ake cewa matasa manyan ko kuma matasa manyan gobe to ba wanda zai yi mana wannan abu. Wannan gwamnati da ta shigo ita kokarinta ya za a yi kowanne kowa a ƙasar nan musamman matashi ya samu ƴanci ya samu sana'a ya kasance mai dogaro da kanshi domin kar ya kaskantar da kanshi.
Magana ɗaya a nan amma Malam Salisu magana ɗaya a nan daga ina kake ganin wannan rashin yadda din ya samu tushe saboda ba kawai ta fannin gonan nan bane ba da kuma shirin da kuke yi kamar a koda wani lokaci zaka ga cewa tunda shirin matasa ne wannan muke yi duk lokacin da wani sabon tsari ya fito matasan mu suna ba sa son su yadda da tsarin gaske ne suna
ba sa son su yadda ba amma ba sa yadda ko yawa ko me dalilin wannan rashin yadda tsakanin matasa da matasa kuma tsakanin matasa da shugabanni ma?
Wato Hajjiya Jamila da Hajjiya Halima wato abin da yake faruwa da matasanmu ni a matsayina na matashi wato akwai karanci na wayewa wani ina tabbatar miki a nan unguwarsu kila bai taɓa fita ba. Yau idan kika je kudancin ƙasar nan za ki ga matashi yana zuwa makaranta zai je jami'a ko University of Lagos ki ga ya dawo jami'a shi ya dauki wani abu yana saidawa ya za a yi ya zama entrepreneur ya koyi sana'a while at the same time kuma yana zuwa makaranta to amma mu matasan mu na arewa a'a baba na permanent secretary ne ko wani director ne a ministry of kaza ma'aikacin gwamnati ne ina jiran offer idan na gama jami'a ai zai samu mun aiki ko in na gama polytechnic kije arewa mu ci gani suna nan idan wannan lokaci yanzu nan sun kunna radio suna sauraron mu sun yi wanka an goge sun mai riga an goge ta ana nan an zauna ana jin ta yaya wani zai kawo wani abin da za a yi criticizing ma'ana a rushe to kin ga idan kika je social media yanzu idan kika duba waɗanda suke social media din nan sai ki duba background din su ki tambayi history din su su wane ne su ta kika a jajircewa ne da kuma rashin nuna jin zafi ko kuma you know wajen ganin sun samu sun promoting kansu yanzu misali wani zaki ga takalmi kawai ke saidawa zai je saro takalma sai zo ya dauki hoton takalmin sai ya sa shi a social media ko Twitter ko wani abu sai ya rubuta price din shi ya tagin din shi ya yi kokari ya iya computer sai ya iya koyi computer nan ba ki san tendere ba kila da kafa yake takawa daga nan kilometer kaza yaje ya biya ya iya graphics ya iya yanda zai ya safa wannan takalmin ya kara mai kala ya kyau yau idan wani ya gani a social media yace kai ne kuke sai da wannan takalmi ne yara kaza ne ga account number ta ko kuma sai an kawo maka ma zaka biya to kin ga daga nan business din shi ya budu da yawa daga cikin su da suke kudancin kasar nan ina tabbatar miki ba wai gonaki suke da shi ba nasu na kansu ko kuma kamfanonin da abin nan suna da kamfanoni ne register wani kila a gidansu ma ne kamfanin nashi to amma ina tabbatar miki supply yake yi kasashen waje abubuwan da suka shafi danyen kayan aikin gona
yawa ga wani wanda yana bibiyan mu yanzu ka a Facebook Nasir Tegina yace a nan jihar mu ta Nasarawa a Najeriya muna da wata kungiya mai suna a koma gona amma matsalar mu ita ce rashin samun tallahi daga gwamnati akwai shawarar da zaka ba su
wato abinda shawarar da nake so in ba su shine su yi hakuri su wannan kungiya ko kuma su mutanen ko matasan da suke cikin wannan kungiya shine issue na maganar samun tallafi a wajen gwamnati a yanzu idan aka matsa an yi gaggawa a dan tsahirta commissioner aikin gona na jihar Niger matashi ne dan uwanmu yana ɗaya daga cikin mutanen da za su zo wannan taro shi zai jagorancin matasa 20-20 because kowane gwamna na jiha ya ba da matasa guda 20 mata da maza domin su zo a haɗa kai gaba ɗaya a samar da mafita to wa'annan matsaloli musamman wanda ya danganci samun tallafi da makamantansu yana ɗaya daga cikin abubuwan da za a magance shi yasa muka kira shugaban wanda ke jagoranci wanda suke jagoranci da yanda za a ba da tallafi na kasashen waje a fannin aikin gona tana ɗaya daga cikin wanda za su gabatar da takarda za su gwada wa mutane ga tsare-tsaren da suke da shi ga yanda za su suka haɗa kai da gwamnati domin a samu mafita kwanaki kun yi hira da ministan matasa da wasanni yake cewa akwai mutane da suka zo daga kasashen waje
yawa dama ina so in ma wannan tambaya ya ce ya ambaci sunanka ya ce ka je ka tarar da shi a ofis a ma'aikatar shi ka je
wato shi wannan minista mun je ofishin shi kuma mun kai duk takardun da suka kamata to amma saboda yanayi irin na aiki na yanayi na lokaci kuma yanayi na suna kokarin su ga sun tallafa mu wannan shiri mu ba ma maganar ma a tallafa ba a'a mu zauna da minista a gaya mashi da abubuwan da muke bukata mu ba kuɗi muke bukata ba saboda mu kishin arewan ne yanzu kishin arewan ne a ranmu ya za a yi a haɗa kai da ma'aikatar aikin gona da ma'aikatar matasa da wasanni da ta tarayya da ta jihohi ta yaya za a samar da mafita idan tallafi ne ya kai ga matasa ko kuma kungiyoyi
Malam Sulaiman lokaci ya fara daga mana hannu amma yawa amma daga karshe ko zaka maimaita yaushe za a yi wannan taro kuma ina
wannan taro za a yi shi a Kaduna ranar 29 ga wata ga wannan watan insha Allah taro ne na kwana biyu
a Kaduna kuma a ina za a yi taron
cikin gona da za a yi
a Kaduna ina za a yi taron
a Arewa House gidan Sardauna.
To muna godiya sosai.
Za a karrama matasa da suke fice akan harkar aikin gona.
Yawa mun gode sosai da fatan matasa masu so da sha'awar noma za ku yi hanzarta ku halarci wannan taro yanzu a madadin Malam Sulaiman Salisu da
Jamila Kabiru Fage.
Da Daniel Brown da ya haɗa mana sauti da injiniyar mu Malama Nashwan Kale Halima Jimarau ke sallama da ku huta lahiya. Allah ya sa mu ga ƙarshen mako lahiya.